Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro, ina maka maraba da sake saduwa da kai a wata sabuwar shirinmu na yau. Ina fata ana cikin koshin lafiya. Karka manta dan uwa Daniel Manava yana mana kwaisuwa a kwanakin nan akan zazzabin cizon sauro. A yau kuma zai ci gaba daga inda ya tsaya a shirin da ta gabata. Sai a yi kokari a bi mu a hankali. Pastor Solomon Kebo yana shirye a fili domin sujada, Pastor Audu kuma shi ma yana shirye a fili domin guzuri na rayuwa. A filin kuma mawakinmu na yau su ne kwaya na Seventh-day Adventist Church daga Gombe a jihar Gombe. Ni ne jagoran shirin, sunana Ishaya Zakaria. Ina maka maraba da sake saduwa da kai.
Sauraro, mun kasance da farin ciki kuma domin Allah ya sake nuna mana wata zarafi domin mu ci gaba da magana game da kiwon lafiya. Mun tsaya ne a inda malamin nan yana kokarin bayyana ma su Timothy da Tembo bambanci tsakanin sauron nan wanda ke iya yada cutar nan ta zazzabi da kuma sauron da baya yada wannan cuta ta zazzabi. Za mu so mu yi addu'a kafin mu ci gaba. Ubangiji, mun gode domin ka nuna mana wata kyakkyawan lokaci kuma domin mu ci gaba da bayani musamman game da wannan cuta ta zazzabi. Ubangiji, ina roko ka ba mu ganewa, ka cika mu da ikon ruhunka mai tsarki domin kaunan Yesu shine mai cetonmu. Amen. Za mu so mu ci gaba daga inda mun tsaya. Mai sauraro, ina buƙatan da damina ka nemi wuri kusa da makaranta ko gida inda kana tunanin zaka iya samun kwan tsauro. Ko shin kwan na sauro ne mai yada cutar nan ta zazzabi ko a'a? Menene bambancin su? A wani irin wuri ne ake iya samun su? Bayan wannan, Timothy da Tembo sun kara duban kwan a cikin ruwa da kyau. Bayan kwana biyar, kwan ba su nan a ruwan. Amma sai suka ga wasu ƙananan abubuwa kamar tsutsa suna yawo a cikin ruwan. Sai Timothy da Tembo sun kira malamin da ya zo ya ga waɗannan tsutsotsi. Ah, yawwa! malamin ya ce, kwan sun kyankyashe daga ƙarshe. Sai malamin ya ce musu, waɗannan tsutsotsi da kuka gani, ‘ya’yan sauro kenan masu suna ringlers a Turanci, kun ga yadda suke motsi cikin ruwa. Timothy da Tembo sun ga waɗannan tsutsotsi, sun tsaya kusa da saman ruwan, wanda ya nuna cewa ‘ya’yan sauro ne mai kawo zazzabin cizon sauro. Sa’ilin nan kuma tsutsotsi na cikin gungunin sun kasance daga ƙasan ruwan, wanda ya nuna su ba na sauro mai kawo wannan cuta ta zazzabi ba ne. Mai sauraro, za ka iya gwada da kanka wajen sakon sauron a cikin kwalba, ka kuma lura da shi bayan ya kyankyashe, ka ga ko kanshi na saman ruwan ko kuma yana ciki. Bayan kwana biyu kuma tsutsotsin sun canza zuwa wani abu daban, sai malamin ya bayyana musu da cewa ana kiran wannan abin pupae, wanda shi ne lokaci na hutu a tarihin sauro. A wannan lokacin ne yakan fara fitar da fuka-fukai da kafafu. Bayan kwana biyu sai sauron ya fita daga wannan pupae, wato a Turance kenan. Mai sauraro, Timothy da Tembo sun koma dam nasu wanda suka haka, su ga yadda sauro ke fitowa daga wannan pupae. Sai sun tambayi malamin, yaya ne za mu gane cewa waɗannan sauro ne masu yaɗa cutar nan ta zazzabi? Sai ya ce musu, idan kun duba da kyau za ku ga bambanci. Mai sauraro, a wannan lokaci za mu so mu yi bayani game da bambanci tsakanin sauron nan mai yaɗa cutar ta zazzabi da kuma wannan sauro wanda baya yaɗa cutar nan ta zazzabi. Idan ka duba ta wajen zamansu akwai bambanci. Shi sauro mai yaɗa wannan cuta ta zazzabi yakan zauna ne a gefen bango. Sa’ilin nan shi wannan sauro mai yaɗa wannan cuta ta zazzabi yakan kasance ne ya manne a kan bangon. Sa’ilin nan kuma wajen kalansu akwai bambanci. Sauro mai yaɗa wannan cuta ta zazzabi yana nan dushu-dushu, kamar fari amma ba fari ba. Sa’ilin nan shi wannan sauron da baya yaɗa wannan cutar yana nan launin kwali ne. Sa’ilin nan kuma kwansu akwai bambanci. Shi wannan sauro mai kawo wannan cuta ta zazzabi suna yin kwansu ne a cikin ƙaramin tabki ko inda ruwa ke tsayawa. Sa’ilin nan kuma shi wannan sauron da baya kawo wannan cuta ta zazzabi kwansa suna sanya shi ne a cikin manyan tabkuna. Sa’ilin nan kuma wajen wannan yanayi ta ringlers, wato kashi musamman ta tarihi na sauro kenan. Shi sauro mai yaɗa wannan cuta ta zazzabi yakan tsaya ne a bisan ruwan ko kuma kusa-kusa da bisan ruwan. Sa’ilin nan shi wannan sauron da baya kawo wannan cutan yakan tsaya kan shi a kasan ruwan. Manufa a nan kuwa ita ce, kan sauron da baya kawo wannan zazzabi yakan kasance ya tsaya a cikin ruwan, yakan nutse a cikin ruwan. Za ka iya ganin bindinsa ta sama, sa’ilin nan shi mai kawo wannan zazzabin kan shi yakan kasance a sama, sa’ilin nan bindinsa yana cikin ruwan. Sa’ilin nan kuma ta wajen macen sauron akwai bambanci. Macen sauron da take yaɗa wannan cuta ta zazzabi takan ciji mutum ne, sa’ilin nan ta sha jini ta kuma zuba wannan cuta ta zazzabi. Sa’ilin nan shi wannan sauron da baya kawo wannan cutan, macen sauron takan ciza ne ta sha jini. Sa’ilin nan za ta sanya wannan wurin ya kasance da ƙaiƙayi, amma kuma ba ta sanya wannan cuta ta zazzabi. Mai sauraro, ka san cewa sauro sun fi son wurin ciyawa ko wurin duhu, nan suke buya da kuma kan jinka. Daga wannan wurare ne suke shigowa cikin gida ko kuma ɗakuna domin su dami mutane da daddare har su kai ga yaɗa wannan cuta ta zazzabi. Ya kamata a yi la'akari. Mai sauraro, za mu so mu tsaya a nan, idan Allah ya kai mu lokaci mai zuwa za mu so mu ci gaba musamman da bayani game da wannan cuta ta sauro. Ubangijin Allah ya ƙara ba mu ganewa. Za mu yi addu'a. Allah, mun gode domin ka kosar da mu musamman ga kwaisuwa domin mu samu sani game da wannan sauro da ke yaɗa cuta ta zazzabi. Ka ƙara ba mu ganewa, sa’ilin nan ka sa mu yi aiki da shi. Mun gode domin ka ji mu, domin kai ne mai cetonmu. Amin.
Yesu babban likita, yana warkar da ciwo, komai babban miki, Yesu zai warkar.
Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuto mana ta wasiƙa zuwa ga adireshinmu, Adventist World Radio, jakar gidan waya 2-1-2-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. ko kuwa a tura mana da sakon text zuwa ga lambar mu 0802-26-2-4-3. Zan sake maimaitawa 0802-26-2-4-3. Za a kuma iya tura mana da sako a dandalinmu na Facebook a Adventist World Radio Nigeria. Adventist World Radio Nigeria. Ko kuwa ta sakon email zuwa ga adireshinmu awrnigeria@yahoo.com. Mai sauraro sai mun gan sakonka. Ko da yake muna duniya na mutuwa, duniya inda bakin ciki da kuka kowane rana yana gaba da mu, a yau kwaya na Seventh-day Adventist Church Gombe suna karfafa mu ne da wakar su mai cewa Yesu ya kawo da mutuwa. Mai sauraro, idan kana bakin ciki ka samu karfafawa da cewa Yesu ya riga ya kawo da mutuwa, sai ka yi kokari ka bi wakar nan a hankali, ka saurari kalmomin wakar domin ka samu karfafawa. Bayan nan Pastor Solomon K. Boyi zai kawo mana sakon shiri na yau. Sai a bi mu a hankali.
Yesu ya kawo da mutuwa, pardici e da can kalvari, domin haka matatumu zasu tashi ran da Yesu zai zo. Yesu ya kawo da mutuwa, pardici e da can kalvari, chamba uchimbo ba mutuwa ba wala sejinda salama reina harabada, chamba uchimbo ba mutuwa ba wala sejinda salama reina harabada, kudena
sauraro. Barkanka, barkanki da sake saduwa a wannan lokaci na sujaida. Sunana Pastor Solomon K. Boyi. Za mu yi karatu a cikin littafin Luka sura 15 ayansa na 17 zuwa 21. Ayan Allah yana cewa, amma sa'an da ya koma cikin hankalinsa ya ce, gabarurin ubana tare suna da abinci ya ishe su har da ragi, ni ma daga nan mutuwa nake yi da yunwa, ni in tashi in tafi wurin ubana in ce masa, ubana, na yi zunubi gaban sama da kuma gabanka, ban isa ba a kare ce da ni ɗanka, a maishe ni kamar wani a cikin barorinka, ya tashi ya zo wurin ubansa, amma tun yana da nisa tukuna ubansa ya hange shi, ya yi jayi na tausayi, ya sheke a guje, ya fada ma wuyansa, ya yi ta yi masa sumba, dan ya ce masa, ubana, na yi zunubi a gaban sama, a gabanka kuma ban isa ba a kara ce da ni danka. Kan maganarmu yana cewa, Allah mai hankurin fushi mai gafara kuma. Allah mai hankurin fushi mai gafara kuma. Za mu yi addu’a. Ya Yesu, Almasihu, mai taimako, ka taimake mu a wannan sa’a mu gane kaunar Allah. A ƙarshe, mu yi amfani da shi domin samun rai na har abada. Cikin sunan Yesu mu ceto mu. Amen. Kaunar Allah zuwa ga mutum ya fi ƙarfin kauna ta mutum ko uwa da ɗanta, ko kuwa kaunar mace zuwa ga saurayinta. Ba za ka kwatanta kaunar Allah da wani abu ba. Allah kauna ne. Shi ya sa Yohana Sura 3 aya 16 ya ce, gama Allah ya yi kaunar duniya har ya ba da ɗansa haifaffe shi kadai. Domin dukan wanda ya ba da gaskiya gare shi, kada ya lallace amma ya samu rai na har abada. Gama na san irin tunani da nike tunaninku da su, in ji Ubangiji, tunani na lafiya ba na masifa ba, domin in ba ku bege mai kyau a ƙarshe. In ji Irmiya Sura 29 ayansa 11. Yesu yana da kauna mai kyau zuwa gare ka, ya kai mai sauraro. Yesu yana da kauna mai kyau zuwa gare ki, ya kai mai sauraro. Yana da kauna na alheri, kauna na salama, kauna na ceto. Baya jin dadin mutum ya mutu ba. Yesu baya jin dadin mutum mai zunubi, amma yana so mai zunubi ya tuba, ya karbe shi ya zama mai cetonsa. Shi yasa wannan misalin da Yesu ya bayar, ya bada shi ne saboda mutane su gane shi. Yahudawa sun zargi Yesu saboda aikinsa na ceto. Wai shi yana cin abinci da masu zunubi, wai shi yana ziyartar gidajen masu zunubi. Shi yasa su sun ji fushi, ba su iya sun gane kaunar da Yesu ke da shi zuwa ga duniya ba. Daga sama ne fa Allah ya aiko da Yesu. Yesu ya zo duniya har ya yi shekara 33 da rabi domin ya cece bil adama. An ya ce tun ma kafin mutum ya yi zunubi, Allah ya riga ya yi talalin ceto domin mutum. Jin littafin Romawa Sura 5 aya 8-10. Wannan ya tabbatar mana Allah yana kaunar mu. Shi ya sa Yesu ya zo ya yi mutuwar la'ana a kan gice domin mu. Ishaya Sura 53 aya 1-5. Domin kamna yana gafarta mana dukkan zunubanmu. Inji Yohana ta fari Sura 1 ayansa na 9. Allah mai hankurin fushi mai gafara kuma. Koma inda muka ɗauki karatunmu. Labari ne, misali ne Yesu ya bamu a cikin littafin Luka Sura 15 aya 17-19, wanda ya yi mana misali da bataccen da, wanda ya tashi ya ce ma ubansa, uban ya bashi daga cikin dukiyarsu, domin da yayansa guda biyu ne. Sai dayan karamin ya ɗauki dukiyar, ya tafi da shi zuwa cikin duniya, ya zo ya bartata da dukiya, ya yi banza da dukiyar ubansa. Yana cin abinci har ma da aladu bayan dukiya ya kare. Ya zama matsiyaci a wannan rana, sai yunwa ta kara shi, yunwa ta bubbuge shi. Sai ya ce, oh, ka gani barorin ubana suna ci, suna sha, suna jin dadi, ni ma in tashi mana. Kalman nan in tashi ya sa shi a cikin ayyuka. Shi ne alheri. Idan ka ce kai ta wurin alheri za ka samu ceto, kana zama kaman dutse, baka tashi kai wani abu ba. Dan uwana sama, ba na mutum logo bane wanda yake zama yana jin dadi a filo, ya manta cewa sai yayi wani abu ba. Dan ya tashi ya je wurin uban. Uban tun daga nisa ya hange shi, ya zo ya fada ma wuyansa, ya yi kuka, ya sumbace shi, ya yi juyayi, ya yi kauna, ya yi nadama cikin zuciyarsa saboda ɗansa. Ya karbe shi, ya sumbace shi. Dan uwa, sama tana murna ga mutum guda daya wanda ya yi zunubi, ya tuba, ya dawo. Sama takan gafarta, sama takan yi murna, Allah ya kai murna, dan ya kai murna. Dalilin zuwan Yesu kenan, domin ya ceci mutum mai mutuwa. Ya dan uwa na mai sauraro, ko ka taba ka ji labarin irin wannan? Zikar Sura 18 aya 31 da 32 ya ce, ku tuba dukkan laifofinku da kuka yi, ku yi sabuwar zuciya da sabuwar ruhu, gama duk me za ku mutu, ya gidan Isra'ila, gama ba na jin dadin mutuwar kowa, in ji Ubangijin Yahweh. ku tuba fa ku yi rai domin a gafarta zunubanku. Yesu yana kiranka ya mai sauraro, ya ce ka tuba ka yi rai domin baya jin dadin mutuwanka ba. Duk me zaka mutu cikin zunubinka ya kai mai sauraro, duk me zaki mutu cikin zunubinki ya kai mai sauraro. Bai kamata a ce shekara da Yesu ka mutu a wannan duniya a hakan kawai ka zo duniya ka koma haka, ba zai yiwu ba. Ga dan uwana mai sauraro, Yesu yana so mu gane cewa Uban yana da kauna zuwa gare mu duka. Shi yasa ya misalta Yahudawa ba su ji dadi ba, Farisawa da marubuta su yi bakin ciki, su ne suna kama da wannan babban dansa da kani ya dawo ya rinsa ya bace. Da Farisawa ba sa so su ga mutum ya zama mai addini mai bin Yesu ba. Idan mutum yana bin Yesu, sun ji haushi da zaka, wai domin zaka ya bi Yesu. Sun ji haushi da su Simon Kuturu, sun ji haushi da su Maryam Magdalia, amma ba ruwan Yesu. Dama Yesu ya zo domin ya nemi abin da ya bace ne. Yesu ya zo musamman domin ka ne. Babban dan yana kama da masu zunubi wanda sun zo wurin Yesu. Idan sun zo, Yesu zai karbe su. Ya dan uwana mai sauraro, kai mai zunubi ne? Ai, ya ce duka mun yi zunubi mun kasa ga darajar Allah. In ji Romawa sura 23 aya 23. Da Romawa sura 23 aya 23. Mun yi zunubi mun kasa ga darajar Allah. Me zai hana ka ka karbe Yesu zama mai cetonka? Me zai hana ka ka tashi? Kamar yadda dan ya ce bari in tashi. Ya kuwa ya je babun bai kishi ba, ya gafarta masa. Kai ma yau in ka tashi za a gafarta maka. Na ba da gaskiya ba za ka yadda ka zama kamar babban dan wanda ya yi fushi ba, amma za ka yi murna saboda yaronka da ya dawo, za ka karbe shi kuma za a gafarta mashi. Wannan shi ne roƙonmu a wannan lokaci. Bari mu yi addu'a. Ubangiji, mun ji kalmominka, ka yadda mu sashi cikin ayyuka, ka yadda mu zama da kauna irin kaunanka. Domin mu samu rai na har abada, mu kauci yayanmu, makwabtanmu, matanmu, mu gafarta musu don mu je sama tare. Cikin sunan Yesu shi ne macetonmu. Amen.
Akwai abu guda uku da kake bukata a cikin rayuwarka domin samun nasara da zaman salama. Na farko shi ne hikima, na biyunsa kuma hikima, na ukunsa kuma shi ne hikima. Hikima abu ne wanda yake idan kana da shi, kana da riba mai yawa a cikin rayuwarka. Hikima na bada ci gaba, hikima na bada nasara. Hikima kan nada sarakai ya sa su akan karaga, hikima kan iya kawo ci gaba, hikima na kawo arziki, hikima na sa duk abin da ka dora hannunka akai ya kasance da albarka. Ta wurin hikima sarakuna da masu mulki suke mulkin kasan su. Ta wurin hikima akan ceci rayuka. Hikima na bada lafiya inda babu lafiya. Hikima na iya juya mutane waɗanda suke zaman kashe wando zuwa mutane waɗanda suke aiki da hannuwansu domin samun arziki da kuma alherin rayuwa. Hikima itace ne na rai. Hikima ita ce motar da idan ka hau za ta kai ka inda za ka a cikin rayuwarka. Hikima tana da arha da sauƙin samu. Hikima abu ne wanda yake ba za ka iya rayuwarka idan babu ita ba. Ina mai ƙarfafa ka, duk abin da za ka yi, ka yi ƙoƙari ka nemi hikima. Domin hikima na ɗaukaka mutane, hikima na haskaka fuskarsu, hikima na sa su yi tafiya da gaba gadi a cikin rayuwa ba tare da tsoro ba. Idan ko za ka kasance da amfani, idan ko za ka kasance da muhimmanci a cikin wannan duniya, to ya kamata duk abin da za ka yi, ka yi ƙoƙarin ka ga cewa ka samu hikima. Amma hikima mai kyau ba ta kan yi ƙoƙarin ta ga cewa ta jujjuya mutane ko ko ta murɗa tunaninsu ba, ko kuma ta yi musu wayo, ta yi musu dabara domin ta ɗora ka a kan wasu ba. Hikima mai kyau takan sa ka kasance da albarka wa mutane, ta kuma sa ka yi imani da Allah, ka yi masa sujjada, ka yi masa bauta a cikin tsoronsa. Hikima ita ce takan ba da ilimi mai kyau. Idan kana bidar ilimi a yau, lallai ya kamata ka nemi hikima daga gurin Allah. Wannan saƙo ya fito ne ta hannun Malam Habu Dawaki.
A nan za mu dasa aya sai kuma wata shirin. Idan Allah ya kai mu rai da lafiya, za mu ci gaba daga inda mun dasa aya. Ina fatan mai sauraro ya samu ƙarfafawa da ginuwa a shirin. Sai a yi ƙoƙari a yi bincike a gangaskiyan ababa da aka fito sauraro a shirin na yau. Ina nuna godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu daga farkon shirin har zuwa ga ƙarshenta. Ina kuma nuna godiya zuwa ga duka wanda sun tallafa. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a ko wata shawara sai ka tura mana zuwa ga adireshin email namu awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com ko kuwa a tura mana zuwa ga adireshin Facebook namu wato awr/hausa/nigeria nan zamu dau kudiri ko kuwa mu ji menene shawarar da kake da shi zuwa gare mu ina kuma nuna farin ciki na zuwa ga Pastor Audu da ya karfafa mu a shirin na yau Pastor Solomon K Boyi ba zan manta da kai ba da kuma shi dan uwa Daniel Manava da ya bishe mu a fili domin kiwon lafiya duka muna cewa mun gode mawakinmu duka mun ce Allah ya yi albarka a madadina da sauran abokan aikina a nan kamar Omolayo Olushola Jagede da kuma Eze Elewemchi ba zan manta da Pastor Ibrahim Ishaku Gyangba da kuma Pastor Sheikh Umar Nasamu ni ne Ishaya Zakaria na gabatar da shirin ina kuma cewa mai sauraro miyagu sukan gudu ba wanda yake bin su amma masu adalci suna da karfin zuciya kamar zaki.